ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وأحسن من الحديث أبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شدة دورة رمضان hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wata yanzu bakwai ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu. Muna nan a aya ta ɗari da tamanin bakwai.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
الله سبحانه وتعالى a cikin wannan aya ta 187 yana bayyana mana halastawa muminai mu'amala aure tsakaninsu da iyalinsu a cikin dararen watan Ramadana in ba itikafi suke ba, wanda a farko da hakan ba halal bane. Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi mai lamba ta 1915 daga Bara'u ɗan Azib ya ce kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama idza kana ar-rajulu sa'iman, yace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun kasance idan mutum yana azumi fa hadara al-iftaru sai lokacin shan ruwa yayi, ma'ana rana ta faɗi, fa nama qabla an yuftira sai ya yi bacci kafin ya yi ya ci abincin buɗe baki. Lam ya kulle na tahu wala yawmahu hatta yumsiya, to ba shi da dama kuma matuƙar ya riga ya yi bacci to ba zai ci abinci a wannan daren ba, kuma ba zai ci gobe ba har sai ya dawo washe gari ya wuni, ma'ana ya yi tazarci. Wa anna Qais ibn Sirmat al-Ansariya, akwai wani sahabi mai suna Qais ibn Sirmat al-Ansari, kana sa'iman, shi wannan sahabi yana azumi. Falamma hadara al-iftar, da lokacin buɗe baki yayi, a tamra atahu, sai zo wajen matarsa, fa qala laha, yace mata, a indaki ta'amun, shin akwai abinci a wurinki? Qalat la, take ba abinci. Ku duba sahabbai, mutum zai kai azumi abincin buɗe bakin ma babu. Walakin antaliqu fa atlubu laka, take amma bari in je in nemo maka abincin. Wa kana yawmuhu ya'malu, shi kuma gashi ya wuni yana aiki. Fa galabatu aynahu, sai idan fatirin jaye shi bacci ya dauke shi. Fa qalat, da ta dawo tace khaybatan laka, kai kai chonka kai chonka. Fa lam man tasafa an-naharu, to tunda ya riga yayi dore da washe gari yayi rana ta zo tsakiya, bushiya alaihi, sai aka tumar da shi ya tuma. Fa zikira zalika lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai aka ga yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan labari na wannan sahabi Qais ibn Sirmat al-Ansari, cewa ga abin da ya faru, cewa ya kai azumi yana son yayi buɗe baki, bai samu abincin buɗe baki ba, matarsa ta tafi ta nemo masa abincin buɗe baki, kafin ta dawo bacci ya ɗauke shi, don haka sai ya tazarce. To yanzu gashi an wayi gari, kwana biyu kenan yana azumi, to sai ya zama ya suma. To shi ne aka a gayawa annabi alaihi salatu wassalam, annabi alaihi salatu wassalam, fa nazalat hadhihi al-ayati, to kun ji dalilin saukan wannan aya. Uhilla lakum laylata siyami rafatu ila nisa'ikum, Allah ta'ala yace an halatta muku laylata siyami, a daren azumi, wato azumi da daddare, dararen azumi ba da rana ba. Arrafatu, ku je ku yi mu'amala aure, ila nisa'ikum, zuwa ga matekunku. Hunna, su matan nan libasun lakum, tufafi ne a gare ku. Wa antum libasun lahunna, kuma tufafi ne ga matanku. Ma'ana me amfanin tufa ga mutum? Amfanin tufa ga mutum yana da yawa. Na farko ne, tana rufa masa asiri, tana rufe masa tsiraici, tana masa kwalliya, kuma tana sa ya zama abin kyan gani. Don haka kenan matarka sutura ce a gare ka, kai ma sutura ne ga matarka. Matarka kwalliya ne a gare ka, kai ma kwalliya ne ga matarka. Matarka rufin asiri ce a gare ka, kai ma rufin asiri ne a gare ka. Yadda tufa yake wa mutum ne, ya maida shi mai ado, mai kwalliya, mai kyan gani, mai suturta al'aura, to haka nan ma iyalinku suke kasancewa a gare ku. Alimallahu, Allah ta'ala yana sane ko ya sani, annakum, lalle cewa ku, kuntum takhtanuna anfusakum, kun kasance kuna ha'intar kawunanku. Ta yaya kuke ha'intar kawunanku? Ba a halasta muku ba ko kafin a halasta muku, kun kasance kuna zuwa da daddare, kuna yin mu'amala aure da iyalinku. Fataba alaikum, amma Allah ta'ala ya karɓi tubanku, ya yafe muku. Wa afa ankum, kuma ya yi muku afwa, ya yi muku rangwame. Fal ana, to daga yanzu, ba shuruhunna, an halatta muku ku je ku rungume iyalanku, ku yi mu'amala aure da su. Wabtaghu ma kataballahu lakum, kuma ku nemi abin da Allah ya rubuta muku na samun ƴaƴa da zuriya. Wanda dama shi ne makasudi na biyu na yin aure, shi ne samun zuriya mai tarbiyya, mai ilimi, mai amfani, wanda musulunci zai ci moriyarta, al'umma ta ci moriyarta, ƙasa ta ci moriyarta, ƴaƴa masu tarbiyya, masu amfani. Daga cikin manufofin yin aure ko manufar mu'amala da iyali, shi ne samun zuriya ta kwarai. Allah ta'ala ya ce, ku nemi ma kataballahu lakum, abinda Allah ta'ala ya rubuta muku ko kuma abinda Allah ya rubuta muku na wato yin sauki Allah ya saukaka muku da dokar tana da tsauri amma yanzu Allah ta'ala ya rage muku ita to ku nemi wannan saukin da Allah ya muku ko kuma ku nemi daren Lailatul Qadri a cikin wannan wata a goman ƙarshe a cikin mara za ku dace da daren Qadri ko kuma ku nemi abinda Allah ta'ala ya rubuta muku na dokoki masu saukin aikatawa masu yawan lada wa kulu zaka ku ci da daddare washrabu ku sha da daddare daga faduwar rana har zuwa cetowa alfijir an halatta muku ci an halatta muku sha an halatta muku mu'amala da iyalinku wadannan abubuwan guda uku sun halatta tun daga faduwar rana lokacin da ya halatta a yi buɗe baki har ya zuwa lokacin da alfijir zai ceto lokacin da ake ƙare sahur waɗannan uku duka sun halatta hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyad hatta farin zare ya bayyana a gare ku min al-khaytul aswad daga bakin zare zare amma min al-fajr na al-fajr zaran ana nufin al-fajr kamar yadda ya zo a hadisin Imam al-Bukhari mai lamba ta 4508 to lamma nazala sawm ramadana lokacin da azumin watan ramadana ya sauka kanu la yaqrabuna an-nisaa ramadana kullahu sai zama tun daga farkon ramadana har karshen sa baya halasta kai mu'amala aure da matarka kenan ramadana ya kama an aurace wa iyali kenan a duk kwana 30 ko 29 fa kana rijalun yakhununa anfusahum wasu daga cikin mazaje ba sa iya jurewa ba sa iya daurewa sai su je ma iyalan nasu fa anzalallahu sai Allah ya saukar da alimallahu Allah ya sani kuma dama yana da cikakken sani annakum kuntum takhtanuna anfusakum cewa kun kasance ku kuna hajintar kanku to amma da yake Allah mai jin kai ne fataba alaikum wa afa anku ya karɓi tubanku kuma sannan ya yafe muku shine dalilin sauka wannan aya a wannan ruwaya ta Bukhari wacce ya rawaito mai lamba ta 4508 haka nan kuma dangane ga kulu washrabu hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad shi ma Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi mai lamba ta 1917 da Muslim mai lamba ta 1091 cewa daga Sahalu dan Sa'ad Allah ya kara masa rida yake unzilat an saukar da kulu washrabu hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad ba a saukar da min al-fajr ba sai aka tsaya iyanan lokacin ba a saukar da min al-fajr ba fa kana rijalun idza aradu sawma rabada ahaduhum fi rijlayhi al-khayt al-abyad wal-khayt al-aswad idan mutum yana sanya kwanta bacci sai nemo igiya mai tufka baka sai daura a kafarsa sai nemo igiya mai tufka fara sai daura a kafarsa sai ta cin abinci yana kallon igiyar ya dauka khaytul abyad min al-khaytil aswad ma'ana kai ta cin abinci har sai duhu ya haska wannan bakar ka ganta tukunna sannan ne wato zaka daina cin abinci din ne ta fara zaka dinga ganganinta da dan duhu da dan haske ita ko bakar sai haske ya zo zaka ganta sun dauka abinda ake nufi kenan to shine aka tuna musu ba haka ake nufi ba haka saukar fala yazalu ya'kulu wa yashrabu hatta yatabayyana lahu ru'yatuhuma haka zai ta ci yayi ta sha har sai tukunna ya ga igiyoyin nan sun bayyana a gare shi fa anzalallahu ba'du min al-fajr sai Allah ya ce ana nufin fa al-fajr fa alimu annahu inma ya'ni al-layla wan nahara sai suka gane ashe ana nufin sa musu iyaka cewa azumi yana farawa daga cetowa al-fajr azumi ya fara kuma yana karewa da faduwar rana abin da ake so a nema musu kenan shi yasa Allah ta'ala ce wa kulu wa sharabu kenan da daddare an halasta muku abubuwa guda uku mu'amala aure da iyalanku da kuma ci da sha za ku ta ci ku ta sha ba wanda ya haramta muku hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyad har sai zare wato wannan wanda yake igiya ko zare baki fanya bayyana min al-khaytul aswad daga bakin zare amma min al-fajr ana nufin na alfajir wato iyakan dare da rana kuma atimmu siyama ila al-layl sannan ku cika wato azumin ku zuwa dare zuwa faduwar rana wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid amma kada ku rungumi iyalanku ko ku sadu da iyalanku alhalin kuna cikin itikafi idan mutum ya shiga itikafi to wannan doka ta cewa ba a kusanta iyali a dare a watan Ramadan tana nan tana aiki akan wanda ya shiga itikafi amma ba ku shiga itikafi ba shikenan kenan wanda yake itikafi dole ya kaurace ma iyalansa a lokacin da yake cikin itikafi ba zai je ma iyalansa ba shi sa Allah ya ce wa antum alhalin kun kasance aakifuna fil masajid kuna masu yin itikafi a cikin masallatai tilka hududullah wannan iyakokin Allah ne dokokin da muka ta karantowa tun daga farko har zuwa nan iyakoki ne na Allah fala taqrabuha kada ku kusance ta wato idan Allah ya halatta abu sai ce tilka hududullah fala ta'taduha idan kuma ya haramta abu sai ce tilka hududullah fala taqrabuha a wajen halalci sai ce kakku ketara a wajen haramci kuma ce kakku karaso ma'ana abun haramun ne kan ma a zo kusa da shi wala taqrabu zina wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan saboda haka abinda Allah ya haramta sai ce ka a zo kusa da shi wanda kuma ya halasta sai ce kada a ketare shi kazalika yubayyinullahu ayatihi linna haka nan Allah ta'ala yake bayyana ayoyinsa na shari'a domin Allah yana da ayoyi kashi biyu akwai ayatun shar'iyya akwai ayatun kauniyya ayatun shar'iyya sune dokokin da Allah ta'ala ya saukar daga sama na ayi kaza a bar kaza ayatun kauniyya sune halittun da Allah ta'ala ya gaba ɗaya ana kiran su aya wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa min ayatihi manamukum bil layli wan nahar wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan wannan ayatun ne kauniyya wato halittun Allah gaba ɗaya aya ne wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid komai yana nuna samuwar wanda yayi shi ne alama ce dake nuna samuwar wanda yayi shi shine Allah subhanahu wata'ala to Allah yana bayyana ayoyinsa tilla tilla dalla dalla yadda za a gane linnasu ga mutane baki daya musamman kuma musulmi waɗanda su ne suka mika wuya idan an ce ayi su suke tashi su yi in an ce a bari su suke bari in an ba su su ne masu godiya in ba su samu ba su ne masu haƙuri in sun yi laifi su ne masu tuba da istighfari da nadama sai Allah ya ce la'allahum yattaqun domin su samu abinda ake kira taqwa ita taqwa din nan ita ce mabudin gidan aljanna wanda ya samu taqwa to shine ya samu babban rabo domin taqwa tana haifawa da mutum abubuwa ne guda goma take haifawa mutum na farko taqwa tana sa ka so Allah duk mai taqwa zaka ga yana son Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah suna tsananin kauna ga Allah saboda Allah ya cancanci a kaunace shi shine abun kauna shine abun wato da ya cancanci kauna sannan da biyu suna girmama Allah Allah ya cancanci a girmama shi wa kabbirhu takbira ka girmama Allah karshen girmama Allah subhanahu wata'ala sannan abu na uku taqwa ta kan sa mutum ya ji yana kwadayi yana marmari yana kwalama ya samu rahmar Allah shi sa zaka ga kullun yana roƙon Allah ya bashi rahmar sa wannan taqwa ta kan sa mutum ya zama yana sa rai yana kwadayi yana marmarin ya ji cewa ya samu rahmar Allah subhanahu wataala abu na hudu da taqwa take haifawa mutum shine za ta sa ya dinga jin tsoron shiga azabar Allah duk abinda Allah zai yi azaba akai ko ya alƙawarin narko ko azaba to yana gudun aikata wannan abin da zai kai shi zuwa ga fadawa cikin azabar Allah sannan abu na biyar taqwa tana haifawa da mutum ikhlasi duk abinda zai yi don Allah duk abinda zai yi don Allah ba zai yi dan wani ba, ko dan yabo, ko dan neman girma, ko dan neman kuɗi, ko dan neman mukami, ko dan suka, ko yabo, shi yana yin abin sa ne don Allah, da wanda ya yarda shi da wanda ya zage shi duk ɗaya ne, shi kawai yarda Allah yake nema. To takawa takan haifar da wadannan abun guda biyar tsakaninka da Allah, ta sa maka san Allah, da girmama Allah, da faɗin rahmar Allah, da tsoron azabar Allah, da bautawa Allah da ikhlasi. Sannan kuma sai ta haifar ta bangaren aiki, kuma ta haifar maka da abubuwa guda biyar, su ne za su zama guda goma. Takawa za ta sa ka zama kana aikata abin da aka ce ka aikata. Za a martukum bi shay'in fa atuminhu mastata'tum, idan nace ku yi to ku tashi ku yi. Wa idza nahaytukum an shay'in fajtanibu, idan na hana ku ku hanu. Kenan takawa tana haifarwa da mutum yi nayi bari na bari. Mai takawa shine ya kifa inda amrihi wa nahyihi, inda aka tashi yayi zai tashi yayi daidai gwargwado, inda aka hana zai yi kokarin hanuwa. Sannan takawa takan haifar da sabon guda biyu, shine takan sa mutum yayi godiya a lokacin ni'ima, yayi hakuri a lokacin jarabawa. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min, in asabahu sarahu shakara fakana khairan lahu wa in asabahu darra'u sabara fakana khairan lahu. To takawa takan haifawa da mutum godiya a lokacin da Allah ya maka ni'ima, da kuma hakuri a lokacin da Allah ya jarabce ka. Sannan abu na goma da takawa take haifawa da mutum shine idan ya aikata laifi, kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Mai takawa ko zai sabo so goma, to zai tuba so goma, zai nadama so goma. Wani zaka ji ya ce akramakallah ni sai in tuba daga laifi kuma sai in sake komawa, sai na tuba sai in sake komawa, to ko da yana tuban ne baka ci, to tunda baka daina koma ba kuma ya zaka daina tuba. Ai shekan da yake zo maka da wannan shawara cewa tunda ka tuba ka koma, ka tuba ka koma, ka tuba ka koma, to shikenan ka koma din ka tuba. Wannan shekan da yake zo maka da wannan kai ta tuba, abin da ake so ne shuruɗin taubati, wa shuruɗin taubati annadamu ala ma fat, wani yatu Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umri wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha wa la yahillu lahu an yu'akhkhira at-tawbata wa la yaqula hatta yahdiya lillah fa innahu min alamati ash-shiqa'i wal-khizlani wa damti al-basirati. To ka tuba da kyakkyawan niyya cewa ka cika sharadin tuba, ka yi nadama, ka daina aikata laifin, ka kuma bar inda ake aikata laifin, ka shiga cikin mutanen arziki da mutanen kirki waɗanda ba sa aikata irin wannan, in ma ƙasar ce ka bari, in ma gari ne ka bari, in unguwar ce ka bari, in sana'a ce ka bari, in abokan ne ka yanke alaƙa da su, abinda zai jawo ka sake komawan ka rabu da shi, don Allah ya sake jarabta ka koma ka sake yin tuba din. Da haka kenan wannan shine maqasudin samun takawa wanda ya same ta, wato ya riga ya tsira kenan. Da haka wannan aya tana kunshe da abubuwa da dama, daga ciki shine wato halastin wato zuwa mu'amala wa iyali wanda da can an haramta, amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bude kofa ya ce ila nisa'ikum, kenan dole sai mace kunku, wanda ba mace kunku ba ko a ramadana ko a wajen ramadana Allah bai halasta muku ku je ku yi mu'amala da su ba. Sannan da Allah ta'ala ya siffanta matanmu da cewa tufafi ne a gare mu, tufafi ne a gare su, ta ka ce wannan yana mana ishara cewa duk mutumin da zai aure to ya nemi mata daidai size dinsa, daidai da shi. Kamar yadda in za ka ce tufafi, in ka je kasuwa za ka tara akwai cotton ko akwai lainu, akwai mai kauri, akwai mai kaushi, akwai mai sharara, akwai mai tsada, akwai mai arha, akwai na roba, akwai na yaji, akwai na auduga ko? To sannan in ka siyo yajin ka siyo daidai wanda za kudinka daidai kudinka. Akwai yaji mai tsada, akwai yaji mai arha, akwai yaji mai duhu, akwai mai haske, akwai yaji na mai kauri, akwai mara kauri, akwai mai dan kwatin da dan sirki, akwai kuma kwatin zalla, akwai roba zalla. Gwargwadon kudinka kuma kala kala ne, da ja da fari da baki da kala kala. To in ka zo dinki ma haka, sai tela ya gwada ka, ya gwada ka jeje gwargwadon ka ai maka riga sai maka kadan ka ai maka riga sai maka yawa kuma sannan surfanin da za a yi maka da irin aikin da za a yi maka shi ma gwargwadon kudin ka ne za a yi maka ko to kun ga to haka yake in za ka neman aure ka nemi daidai kai saboda matar ka rufin asirin ka ce rufin asirin ka ko sai ka dauko daidai kai sannan za ka samu rufin asiri in ka dauko wacce tafi karfin ka bukatunta sun fi karfin samun ka ka kana da matsala na'am yau ba sai ka ji mutum ya ce ya rasa matar aure a'a baka rasa baka daidai mu daidai kai ba muka ce wallahi ma da haihu ban samu miji ba ba miji ne miki samu ba wanda kike hali ne miki samu ba amma kina son miji daidai ke ga sunan da yawa daidai yau kai ma an so kace daidai kin din nan suna da yawa amma kowa yana hanin wani abu ne in bai samu irin wanda yake so sai ce wallahi har yanzu ma Allah ayi mun addu'a Allah kawo miji na gari har yanzu ban samu miji ba akwai kina son miji za a turo miji shi amma Allah ayi mun addu'a har yanzu ban samu mata ba akwai kana so akwai ta gata nan kusa da kai amma ba ita yake hari ba kowa yana son ya samu abin da yake buri sama da shi wannan yasa dole sai ka jira wanda yake sama da kannan shi ma yana da nasa burin kuma ba dole ne ya zama kai ne kuma burin sa yawa haka Allah ya aje mutane kowa in ya tsaya daidai gwargwadon da Allah ya aje shi zai ji dadin rayuwa amma in ya yi burin sai ya kai kansa wani guri to sai ya je ya sa kansa cikin rigima shi yasa Allah ta'ala ya ce matan mu rufin asirin mu ne kuma wannan ya nuna a yi aure da kauna a yi aure da soyayya ina ce min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha litaskunu ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma kun ga Allah ta'ala ya sanya sakanu da mawaddatu da rahmatu wanda su suke rike aure tun daga farkon har karshen sa a samu nutsuwa da juna sannan kuma a samu soyayya a samu jin kai da soyayya da jin kai abokan juna ne in wannan ya mutu sai wannan ya tashi wannan in wannan ya sanyi sai wannan ya farfada wannan ruwa haka za a yi tafiya wata ran kana son ta wata ran kana tausayin ta wata ran tana son ka wata ran tana tausayin ka in so ya mutu sai tausayi ya zo in tausayi ya mutu sai so ya zo da haka za a yi tafiya a cikin kabari shi yasa Allah ta'ala ya ce su matan ku tufafi ne a gare ku su ma tufafi ne a gare su da haka ba za a hana ka mu'amala da tufanka ba shi yasa Allah ta'ala ya sauƙaƙa wa musulmi wannan doka wanda an ce musulmi sun yi farin ciki da saukar wannan aya sun yi farin ciki fa farihu biha farahan shadida Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi cewa sahabbai bayan wannan aya ta sauka sun yi farin ciki sosai farin ciki mai tsanani lokacin da Allah ta'ala ya wato halatta musu yin mu'amala da wato iyalansu na'am
wala ta'kulu أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون
hukunci ci ɗaya da ya rage a waccan aya shine inda Allah ta'ala yake cewa wa antum aqifuna fil masajid kuna masu itikafi a cikin masallaci kenan Allah ta'ala a cikin ayar azumi ya shigo da maganar itikafi kasancewan an shigo da maganar itikafi a cikin maganar azumi kuma a ƙarshen azumi ya nuna kenan ana son shiga itikafi a ƙarshen watan Ramadana shine kwana goma ƙarshe na Ramadana in kana da lokaci ka shiga kai kwana goma a masallaci in kai kwana 300 da kusan 50 a wajen masallaci sai dai ka shigo kai sallah ka fita to ana son a shekara ka ware kwana goma ka shigo masallaci ka zauna domin ka tattara zuciyarka ka koma ga Allah ka yanke duk wata alaka ka kashe layinka ka aje komai duk wani abin da ka san za a bukata kafin ka shiga itikafi ka gama da shi iyalanka abin da za su ci za su sha su sutura da duk wani abu din ba wani emergency ya taso ba a kyale ka kawai sai kuma ka shiga itikafin nan Allah kawai za ka fuskanta ya za mu haɗu da shi me nake yi wane ne ni wane ne yayi me nake yi a ina nake ina zani me zai faru ka kaddara a zuciyarka cewa ka zo mutuwa ka mutu ba imani Allah ya tsare mu ga cikakken a kabari mala'ika ya zuwa ta je kamar rabbuka ba ka da amsa ya tambaye ka man nabiyuka ba amsa ya tambaye ka wa majinuka ba amsa an rufe ka da duka ka kaddara haka shikenan ana nan ana tsakar dukanka kana ihu sai kuma kiyama ta tashi sai aka tashi gudun fanfalaki ga ka can gumi kayi gumi kayi gumi kayi gumi har gumi ya zo ya shanye ka har cikin bakinka ga rana an sako da ita daidai mil guda tana tafarfata kwakwalwa tana zuba ga kuma sikeli an zo an saka ga ayyukanka na lada an zo da su ga na alhaki ga waɗanda ka zalunta ka cuta sun zo sun buga layi ana karɓar ayyukanka na lada ana biyarsu a tadaruna man al-muflis al-muflis fi ummati man ya'ti yawm al-qiyama bi salati wa siyami wa zakati wa ya'ti wa qad shatama hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in fadiyat hasanatuhu min qabl an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahu fa turihat alayhi thumma turihat an-nar sai kuma ka auna sikeli gashi can an sun fada sirani sirani siran ka ta kamar zare ko kamar gashi kai sun ta kamar reza kuma an ce ka taka kai tafiya ka kaddara kafar ka tana kan wannan abu sannan ga amana a dama ga kuma zumunta a hagu wanda ya ci amana ko kuma ya karya zumunta zumunta ta rike masa kafa amana ta rike masa kafa sannan gashi can wani ya wuce kamar iska wani kamar walkiya wani kamar kaza ga wani nan kuma yana jan jinji ga wani can yana afkawa sai ka kaddara ka cikin wanda suka afka in mutum ya afka kafin ya je wuta ya je ƙasa ƙasa sai ya shekara 70 yana tafiya yadda ka san ba fitowa kenan to duka kaddara wannan musibar sai kai istighfari sai kuma ka kaddara ga mutuwa can ta zo kai kalmar shahada kai ke kawo mutuwa ga ka can a kabari rawzatu min riyadil janna an tambaye kamar rabbuka ka bada amsa rabbi allah wa man nabiyuka muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma dinuka alislam gashi can an jono maka jannatul firdausi kana kwankwada dadi a cikin kabarinka kana shan iska kana jin dadi kana farin ciki alkiyama ta tashi malam ga kanan an tashe ka an sa ka inuwa al'arshi duk ranar nan ba ta shafe ka ba an zo suke ni an ce kai ka wuce ma ba ma sai an tsaya auna auna ba ka zo kofa aljanna ka tare da ita a buɗe ka shiga ciki hulun inu sun rungume ka to sai ga ɗayan biyun nan su ya faru dole ɗayan biyun nan da ka kaddara su ya faru to sai ka ga ina zuciyarka tafi karkata wani aiki ka fi yi ka fi yin aiki kalar wanda za ka yi irin wancan mai kyan ko ku aikinka ya fi karkata zuwa ga wannan mummunan domin dole sai ya faru a cikin biyu to kaga sai ka gyara kaga cewa mai kake yi mai kyau ka ƙara mai kake yi mummuna domin ka rage wannan shine ma'anar itikafi ibnu qayyim yace zuciyarka ta fuskanci Allah kawai ka cire komai ka kaddara kawai komai ya kare daga kai sai Allah ya yi shine luzumul shay'u habtun nafsi alayhi ko kuma a shari'a luzumul muslimul mayyizi masjidan li ta'ati llahi abinda ake kira muslimi wanda yake mai hankali ya luzumci masallaci domin bauta ga Allah itikafi sunna ce mai karfi kuma ibada ce da ake kusantar Allah da shi mutukar baka mai da shi ba kance ya zama wajibi akan ka ba kuma itikafi yana kasancewa ne akan muslimi mai hankali mumayyiz sannan kuma sai ka yi niyyar shiga itikafi don ba itikafi sai an yi niyya innamal a'malu binniyat sannan itikafi dole ya zama a masallaci to anan ne malamai suka yi maganganu guda hudu akan wani masallaci ake nufi wasu kace ai kowa a cikin gidansa akwai masallaci inda kake sallar nafila da inda kake kebancewa kai zikiri kai azkar to nan ma za ka yi itikafi mutukar ba zai shafi lokutan da za a fito ai sallar jami'i ba in ko ba haka ba masallaci na biyu shine masallacin da ake khamsu salawat zaka iya zuwa in babu juma'a a cikin kwanakinka na itikafi ka zo kai itikafi a kwanakinka in babu juma'a a masallacin da ake khamsu salawat in kuma sai hada da ranar juma'a sai ka tafi masallacin da ana khamsu salawat kuma ana sallar juma'a sai ka je ka itikafin ka a can in kuma kana da hali ma ka tafi maka ko ka tafi madina ko ka tafi masjidil aqsa nan ne zaka yi babban itikafi itikafin da yafi kowanne lada yafi kowanne daraja shine wanda aka yi shi a makka a madina a masjidil aqsa domin anan komai 100 ake ninka maka a cikin masallacin alfarma komai 1000 ake ninka maka a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana ninka maka 500 a masallacin al-aqsa to kaga mai hali mai iko ai ba zai zo ya itikafi local irin wannan ba sai ka tafi wancan mai tsadar wanda sai ka yi visa ka take ticket ka hau jirgi an maka allurar corona aka ta tsallake sannan ka tafi kun ga wannan shine itikafi mai tsada yasa wasu ma suke ganin wai ba za a itikafi ba dole sai a wadancan masallatan uku amma wannan maganar mai rauni ce cewa inda Allah ya ce wa antum akifuna fil masajidi al masajid ya shigar da masallatai duka wadanda ake yin sallar jam'i a ciki ake juma'a a ciki amma fa wanda yafi daraja shine wanda aka yi shi a can masallatan can wato guda uku sannan kuma daga sharadin itikafi shine ya zama cewa mutum ba wato in janaba ta same shi ya fita je ya wanka in mace ce take itikafi sai jinin al'ada ya zo so sai ta koma gida alfarma itikafi yana nan a kanta tana samun tsarki sai mai risala ya ce raja'a sa'ata izin ila masjid sai ta dawo masallaci ta dora ta ci gaba da itikafin ta sannan itikafi za ka iya mafi karancin sa'awa 24 a mazhabar Imam Malik kwana daya wata mazhabar tana ga kana iya itikafi ma na wuni guda misali ka ce na shiga karfe 6 zuwa 6 daga 6 na safe zuwa 6 na yamma ko daga 6 na yamma zuwa 6 na washegari ko kuma ka ce ma awanni kawai zaka dauka ka itikafi daga asuba zuwa azhar ko daga azhar zuwa la'asar ko daga al'asar zuwa magariba ko daga magariba zuwa isha ko daga isha zuwa asuba wannan shine mafi karancin itikafin sa'a amma mafi daidaituwarsa shine kwana daya mafi tsawonsa kuma kwana 10 ka zo kai kwana 10 a masallaci kuma mutum ya shagala da karatun Qur'ani da zikiri da sallah da kuma darasin ilimi kada mutum ya zo itikafi kuma ya shagala da wasa da bin labarai da shiga wasu abinda kake dama can a waje kuma ka tattaro ka kawo shi masallaci ba ruwanka da me ake yi a duniya ka koma kawai kamar ka mutu kana lahira zaka ka shagala da zikiri da salati da karatun Qur'ani da addu'a kada wani ya kawo maka labarin ko dan takara ko ana siyasa ko ana zabe ko an sai da kaza ko an faɗi kaza ka ce ba ka sha'awar waɗannan labaran duk ka san da su waje ai kai kai yanzu Allah ka koma gare shi kai kokari ka ga me kake mai daidai ka ƙara me kake na kuskure ka rage ya zaka amfani da ƙarawa kanka daraja a wurin Allah da ƙara kusanci zuwa ga Allah ta hanyar salati da istighfari da haylala da tasbihi da tahmidi da sallah da addu'a da kuma wato tunanin makoma lahira da abin da zai faru a can in an je lahira da kuma karanta san duniya da ragewa da kuma ƙara san lahira da kuma shagalta da ita da tunanin makoma sana abin da suke bata itikafi shine mutum ya fito daga masallaci in aka ce nan shine masallacin to a iya nan zaka zauna in ba alwala zaka yi ba ko kama ruwa ko wanka ba ba zaka fita waje ba wasun ce wannan shi haraba din nan tana cikin masallaci ko bata ciki wasu malamai sun ce tana ciki amma sai dai a fita nan ayi wanki ko a fita nan a ci abinci ko kuma ayi wani abu sannan ku dinga share masallacin kuna tsaftace shi kuna kula da shi sannan an ce an zo itikafi ba ana nufin a ɗauko katifa da bargo da rawani da filo da abin nan ba da garma gidan sauro tunda watakila inda sauro a gurin ba za ka ji daɗin itikafin ba yana cizonka a ƙafa yana cizonka a kan gidan sauro ba matsala amma ka kwaso katifarka da filonka da wani abin nan kaga bacci ka zo kenan kai da ka zo baccin ma an fi so ka yi shi sama-sama tunda ka yi bacci kwana 350 don ka yi kwana 10 ba ka yi bacci mai yawa ba mai matsala wannan shi ake so ka shagala da shi sannan mutum yana da iyali kada ya je ma iyalinsa yana itikafi wala tubashiruhunna wa antum aqiquna fil masajid idan mutum hankalinsa ya gushe shikenan itikafi ya rushe in mace jinin al'ada ya zo mata sai ta koma gida in ta yi tsarki sai ta dawo babban maqsadin itikafi shine neman yarda Allah da girmama Allah da kaunar Allah da kuma tsarkake zuciya da fifita lahira akan duniya wannan shine babban maqsadi na wannan ibada ta itikafi to sai Allah ta'ala ya dora da cewa kuma wala ta'kulu amwalakum bainakum kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku bil batil duk wata hanya ta cin dukiyar dan uwanka Allah ya doshe ta can dalilin hada wannan aya da azumi a can azumi abinda yake naka na halal Allah yana ka kace yana ka kasha yana ka jiwa matarka ta halal to sai kuma yace akwai kuma haramun din da yake dindindin ne shine kada mutum ya bude kofar cin dukiyar mutane bil batil ta hanyar zalunci ta hanyar fa'inci ta hanyar zamba ta hanyar wato kudin ruwa duk wata hanya da zaka ci dukiyar mutum ba tare da yardarsa ko amincewarsa ba ko da yardarsa da amincewarsa ne idan Allah da da manzansa ba su amince ba bai halatta ba kamar caca kamar kudin ruwa kamar karuwanci kamar hulwanil kashi ko samanul kalbi ke daga sai da karnuka yana cin kudin ko yana sai da jakkai anda ake ci yana cin kudin ko kuma ainihin mace ta dinga karuwanci tana tara kudin ko ko mutum ya dinga caca ko ya dinga yin abin da shari'a ta haramta yana tara kudi ta hanyar to duk wannan Allah yake la ta'kulu amwalakum bainakum kakku ci dukiyar ku a tsakaninku me ma'ana kakku ci dukiyar ku ma'ana kada shashi ya ci dukiyar shashi bil batil duk abin da shari'a ta hana shine batil abin da shari'a ba ta yi rijista ba cin dukiya haram sai ce wa tudulu biha ila al-hukami haka nan kuma ku sadar da ita zuwa ga masu hukunci anan an ba da misali guda biyu da ma'anan sadar da ita zuwa ga masu hukunci cewa kai ne dan uwanka ya baka kuɗi ba shaida ya yarda da kai ya amince da kai ya ɗauki kuɗi ya baka ba shaida shi kuma an je kotu alƙali shaida yake nema sai zo yace ba ni kuɗi na sai kace mu je gaban alƙali ni baka bi na komai ka san kuma yana binka shi kuma alƙali mutum ne bai san gaibu ba abin da ya ji na hujja da shi zai yi amfani sai kuka je gaban alƙali kuka tsaya alƙali ya tambaye shi kai kana binsa kuɗi ranka daidai ina binsa ina hujja ina shaida kace wallahi ba ni da shaida kai yana binka eh gaskiya ni baya bi na to kaga shi ya kasa kawo hujja akan yana binka to da haka alƙali zai hukunci ne da abin da ya ji shafi da ba hujja ba zai ce ka bashi kuɗi ba sai ce ku tashi kai baka binsa komai alƙali anan yayi daidai yayi gaskiya saboda yayi hukunci ne da abin da ta bayyana a gare shi amma kai kuma ka san yana binka kuɗin sai ka zo ka ce ai mun je kotu ma alƙali ya ban gaskiya to wannan gaskiyar da alƙali ya baka saboda shi ba shi da hujja ba ta halatta maka wannan dukiya ba sai ka yi amanta ranar alƙiyama don akwai shari'u da yawa da alƙalai za su yi gwargwadon abin da ya bayyana a gare su amma a haƙiƙanin gaskiya wanda aka ba haƙƙin ba shine mai haƙƙin ba shi kuma ya san ba haƙƙin ba ne shi yasa idan an kawo ƙara gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce zan muku hukunci ne gwargwadon abin da ya bayyana a gare ni idan kai da aka bawa gaskiya ka tabbatar a haƙiƙanin gaskiya ba kai ne mai gaskiya ba hujja ka fi kawowa ko ka fi mai gaskiya kuɗin baki ko ka fi shi hujja ko ka fi shi sanin na ƙarshe na ƙarshen shari'a ko ka ɗauko lauya ƙwararre aka zo aka juya magana aka kwace ta daga hannun mai gaskiya aka ba wa mara gaskiya to kai da aka baka alƙali ya yi hukunci ya baka a wajen Allah baka bayi bai bayi ba sai ya sake wannan hukuncin a lahira inda alƙali kuma zai faɗo shine ma'ana na biyu ka san abin nan kai ne baka da gaskiya sai ka ɗauki lauya lauyan nan ka gaya masa kai lauya ni ne ba ni da gaskiya ina son amma ka je ka karɓo min gaskiyar nawa zan baka lauya ya ce ba ni kaza ya ce to amma ka san alƙalin shi ma fa mai karɓa ne kawo nasa a kai ba shi ma alƙali aka ji aka ce alƙali alhaji ne bai da gaskiya wancan talakan shi ne mai gaskiya so ake kai amfani ka kwace gaskiya daga hannun wannan ka ba wannan kuma ga naka shi ma alƙalin mai karɓar rashawa ne aka ba shi to kaga anan da lauyan da alƙalin da shi mai shari'ar sun san haƙƙin nan ba na wanda suka bawa bane. To anan ne Annabi alaihi salatu wassalam yace alƙalai uku ne, biyu ɗan wuta ɗaya ɗan aljanna. Da ka kowa mai alƙalinci sai saurara ya ji a ina ya faɗo. Yace alƙalin da ya san gaskiya akan shari'ar, gaskiya ta bayyana gare shi ga ta ƙarara, ko bayan gaskiyar ta bayyana ya gane gaskiyar kuma ya ɗauki gaskiyarsa ya bashi. Kun ji abu biyu ko? Ya gane gane gaskiya, sannan ya ɗauki gaskiyar ya ba wa mai ita, to wannan alƙalin ɗan aljanna ne. Da ya zo lahira za a ce shiga Firdaus, malam alƙali zai shiga aljanna amma ta wannan hanyar. Na biyu, alƙalin da ya gaskiya ta bayyana a gare shi ga mai gaskiyar ƙarara, sai kuma ya ɗauki gaskiyar ya ba wa wanda ba shi ne mai ita ba, ko ya ɗauki haƙƙin ya ba wanda ba shi ba ne, to wannan alƙalin ya ci wuta balbal, kuma sannan shi ne ɗan wuta. Alƙali na uku shi ne wanda shi bai ma tsaya ya fahimci shari'ar ba, ya ma jahilci abin, alfarma aka yi masa aka bashi kotu, ba cancanta ya ba, ba ilimi yake da shi ba, ba bincike a kan shari'ar ya gano ba, da jahilci kawai da rashin fahimta ya ɗauki abin ya ba. To a nan koda ya ba wa mai haƙƙin, tunda ba gaskiya ce ta bayyana ba, ya bayyana bisa canka, ba ilimi gare shi ba na sanin waye ya cancanci a bashi wannan haƙƙin, kawai ya bayar ne a cikin duhu. To shi ma wannan alƙalin an je lahira sai an danna shi a wuta. Ku kan je da alƙalai suke shiga su ka nauyoyi. Akwai lauya ɗan aljanna, akwai lauya ɗan wuta. Inda lauya yake zama ɗan aljanna, wanda ya yi aiki da hadisin Annabi alaihi salatu wassalam da yake unsur akaka zaliman aw mazluman, ka taimaki ɗan uwanka in yayi zalunci, ka taimaki ɗan uwanka idan za a zalunce shi. To anan ne lauya mai kirki, lauya ɗan aljanna yake bayyana. Sai ka zo masa da shari'a, ka ce ranka ya daɗe, wannan shari'ar bincike na ya nuna baka da gaskiya, kuma ni gaskiya ba zan taimaka maka a zalunci wani ba, ni aiki na ina taimakon wanda yake da haƙƙi ne. A ce wannan ba lauya ba ne, wannan ka daina zuwa, a daina zuwa can bassa. Akwai wani lauya, Allah ya ji kansa, wani Suleiman, shi haka yake aikinsa. In ka zo zai gaya ma gaskiya, in kai masa bayani sai ce to gaskiya mai gida, wannan shari'a ya nuna baka da gaskiya, ni zan iya zuwa duk in yi juye-juyen da zan yi in fito ma da haƙƙi, to amma a lahira ya za mu fita. To da ka shawarar da zan baka, in an yi shari'a a nan ma sai an sake ta a gaban Allah, saboda kotu biyu ce. Akwai kotun Allah ita wacce ake kare ta da Supreme Court, akwai kuma kotun gaban Allah wanda an je nan magana ta kare. To ina baka shawara ka bashi haƙƙinsa kawai, wallahi mai gida. Baya samun fasto ma da yawa, amma ya yi daraja. Ranar da ya rasu in kaga jama'ar da suka cika a gurin da addu'a da aka dinga yi masa, lauya ne mai kirki. To akwai kuma lauyan da dama za ka gaya masa cewa ba ni da gaskiya, ce ba komai mai gida. Dama irin ku muke so marasa gaskiyar. Kaga bai yi unsur a kata zaliman aw mazluman ba. Ka taimaka wa ɗan uwanka in zai zalunci, ka taimaka wa ɗan uwanka idan za a zalunce shi. Sabon suka ce ya Rasulallah, ya za mu taimaki mutumin da zai zalunci? Ya ce ka hana shi, in ka hana shi ya zalunci ka taimake shi, shi kuma wannan da aka zalunta ka fito masa da haƙƙinsa, ka taimaka masa. Za a zalunce shi, ka hana a zalunce shi, wannan kuma zai zalunci, ka hana shi ya zalunci, ka taimake shi a lahira. Domin bai zalunci, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da tura dunnal huquqa ila ahliha yawm al-qiyama hatta yuqada lishati al-jalha min ash-shati al-qarna, yace na rantse muku da Allah duk wani haƙƙi da aka yi shi ba daidai ba sai an jara shi a gaban Allah ranar al-qiyama. Ko da akuya ce mai kaho ta tunkuyi mara kaho, sai Allah ya cire kafan wannan ya sa ma wannan tara ba tunkuyin da aka yi mata. Yace duk wanda ya san akwai zalunci a hannun wani, kayan wani a hannun sai mayar masa kafin alkiyama ta tashi. To kun ga a ce wa tudulu bi hailal hukami, zai iya daukan ma'anonin guda biyu. Ma'ana ku kai kara zuwa ga alƙali, kun san ba ku da gaskiya, saboda wanda yake da haƙƙin ba shi da shaida, sai a ji a hukunci a baku. Ko kuma wa tudulu bi hailal hukami, ku ba da cin hanci da dukiyar zuwa ga alƙalai da lauyoyi, a canza shari'ar a juya ta a ba ku haƙƙin da ba naku ba to wannan duk yana cikin abin da Allah ya hana sai ce li ta'kulu kaji ya sake maimaitawa can ya ce wala ta'kulu sai kuma ce li ta'kulu fariqan min amwalin nas domin ku ci wani shashi daga dukiyar mutane bil ithmi can bil batili nan bil ithmi kenan cin dukiya bil batili shine tun farko kai mutum ha'inci ko kai masa zalunci ko ka cuce shi ko kai masa zamba ko kai kwace ko kai fashi ko kai sata ko kai kidnapping ko kai wata wato cakuda mai kyau da mara kyau ko ka siyar da jabu a matsayin original ko ka dauko mummuna da kyakkyawa ka cakuda yau in ka ga yadda ake cin abinci malam ka je bangaren masu sana'o'i daban-daban abin zai baka mamaki in ka je wajen makaniki sai ya kawo maka abu mara kyau ya ce naka ya mutu kuma alhalin naka bai mutu ba kuma ya kawo maka wani ya ce wannan shine mai kyau a mutan ya maka in ka zo mai dinki ya cire maka yadi in ka zo mai gyara ya maka kaza mai tanki ya kara maka ruwa mai saida mai ya rage yanzu wani ana saida irin buhun gero sai a zuba kaikayi kuma a zuba yashi a ciki sai ka zo ka tantance sai kaga an kara maka kusan kwano hudu ko biyar na kaikayi kai da ka ce kwano 40 tiya 40 ka zo ka ce da tiya 34 ko biyar kuma yana murna ya samu arziki ko mutum ya dauko mummuna ya hada da kyakkyawa ko ya siyar da jabu a matsayin mai kyau duk bil batili ne wannan cin dukiya duk za a yi amansa ranar alkiyama saboda haka hajinci baya kawo arziki zamba algus duk baya kawo arziki ɓoye kaya sai ya yi tsada a fito da shi duk baya kawo arziki in Allah ya ga ba ka da rahama ba yanzu wani ya ɓoye shinkafa ya ɓoye sukari ya ɓoye gero ya ɓoye madara saboda in azumi ya shiga an shiga wahala ya fito ya tsada in ma ya ji madara ba ta tashi ba sai ya ta tsaki wallahi ba ta tashi ba gero ba a ci ai ranka daɗe bai tashi ba ce bai tashi ba wallahi na ma ya tashi saboda shi musifa yake jira ba rahama a zuciyarsa sai ko sai ya ce komai ya tashi tunda yana da shi a ajiye baya son mai arha ya fi son abin ya tashi mu mutiya da wahala shi kuma ya tara kuɗi sai ka tara kuɗin Allah ya ɗauki ranka a zo a yi ta rigima wajen rabon gado da 'ya'yanka a rasa ma wanda zai maka sadaka jariya wani ma kafin a yi sadakar uku har 'ya'yansa sun fara rigima a kan motoci wanda yana zai ɗauki balbo wanda yana da zai ɗauki kaza na zai ɗauki kaza sadakar ukun ma da ake ta al'ada sun yi masa saboda haka malam mutum kayyar zarme wajen san duniya har ya dinga cin dukiyar mutane bil batili wa tudlu biha ila al hukami wato sadar da ita zuwa ga masu hukunci li ta'kulu fariqan min amwalin nas dan ku ci wani shashi daga dukiyar mutane bil ismi da laifi wa antum ta'lamuna kuma kuna sani da ma ku sani bada da sauki Allah ya ce kuna sani kuke irin waɗannan laifuffuka to Allah iyafe mana Allah ya gyara halayen mu gyara dabi'o'in mu Allah ya sa Qur'ani ya shige mu Allah ya ba mu ikon aiki da shi inda muke kuskure Allah ya sa mu gyara inda muke yin daidai Allah ya sa mu ƙara Allah iyafe mana Allah iyafe mana Allah ya gyara halayen mu Allah ya ce miki ƙasar mu ya ba ta lafiya da zaman lafiya tambaya daga kurma ko kurami kurmani ya ce mahaifiyarsa ta tilasta masa ya saki matarsa sai ya sake ta halin shi har yanzu yana son matarsa yaya matsayinta tana nan a matarka ba wanda ya ce ma ka tilasta ma ka saki matar ita tilasta aka sake ta malamai ba su yadda mahaifiya ta tilasta maka ka saki matarka ba amma za ta iya baka shawara in ba ta da kirki amma ba za ta yi maka tilasta ba akwai littafi da aka wallafa sunansa da'atul walidaini fi talaq amma mahaifi in ka tabbatar mutumin kirki ne kuma da gaskiya yace ka saki mata ka to ka sake ta saboda hadisin Umar da Abdullahi dan Umar sayyidina Umar danta Abdullahi bin Umar yayi aure kun san Abdullahi dan Umar ba zai auro mace ta gajan ba kuma Umar ba zai sa a saki mace mutumin kirki ba sai yace ma Abdullahi dan Umar sake ta saboda ya ga bata dace da shi ba shi kuma yace ba zai sake ta ba yanzu ya gaya wa annabi alaihi salatu wassalam annabi alaihi salatu wassalam ya ce je ka sake ta tunda Umar ya ce ka sake ta je ka sake ta annabi ya tabbatar da shawarar Umar da haka Abdullahi dan Umar ya je ya saki matarsa tana al'ada sai Umar ya dawo wajen annabi alaihi salatu wassalam ya ce ya rasulullah dana ya saki matarsa tana al'ada sai ce je ka umarce shi ya dawo da ita har sai ta yi tsarki daga wannan jinin da aka sake ta ta kuma yin wani jinin ta kuma yin tsarki to daga nan ne koye sakin ko kuma ya rike ta to anan ne ma ya jawo sabanin malamai akan sakin mace tana cikin jinin al'ada yayi ko bai yi ba kun ji inda matsalar ta taso daga uba ne yasa dan sa ya saki matarsa saboda gaggauta zartar da umarnin yaje sake ta tana al'ada amma uwa ba za ta ce ka saki matarka da ƴaƴanta kuna zaman soyayya kuna zaman kauna saboda an ziga ta ko kuma an bata mata rai ta sa a kori ƴar wata ta tafi gidansu tana zawarci ta wargaza gida to kaga wannan ba za a yi mata biyayya sai ka ce mata to kawai in kaga ta maka sai ka ce mata ki je gida ki zauna sai ta huce ita uwa akwai ta da saurin hucewa in ka zo ka fashe mata da kuka ke me ya faru kace to babu kin ce su ki mata ta ya zan yi ni na ce wallahi rai na ne ya faci ya hakuri to kaga da ma baka sanke ba sai ka je ka dara mata yanzu wani da baban sa ta matsa sai ya saki matar sa sai ya gudu aka tane uwar ta sa aka tane masa aka ce ai ba gan shi ba wani yace ina jin ma fa ya mutu take ya mutu dan Allah an ko gan shi ku ce na janye dan Allah ya dawo dama zuwa ya buya a wani guri kawai sai ya dawo ta haba kai kuma ya zaka yi hakiki ce to ai ba kawai zaka zaki kashe ni dai sai ai uwa tana da saukin hali mallan ka lallaba ta amma kika saki matar ka ya kai kurma na ba wa miji na bashin sadakin auren mu shekaru 11 da suka wuce ya ki biya na in na yafe masa ya yafu gaskiya ya kamata ya baki dan wani ba a ciki don mazhaban malikiya sun ce ba a yafa sadaki gaba daya ya dan kawo koraji ne sai a yafe masa rabin amma a ce bai bada komai ba har yau shi ma bai kamata a ce har an shekara 11 ana bin sa bashin sadaki ba kuma kun kada ya mutu fa a haka kafin a raba gadar sa sai an fara cire mata sadakin ta don bashi ne to amma ki ce kin yafe masa rabi ya kawo rabi kaji ta ji dadin zaman auren tana son ta yafe da ba ta ji dadin auren mace za ta ce an biya ta wallahi duk abin da za ki mallan jin wa'azin ka ya sa min sha'awar karatu shekaru na 18 ba ni da hadda ko izu to me ya kamata nayi ka je ka haddace Qur'ani tun yanzu baka da hadda ko izu ai ka ga Qur'ani shine matakin farko na neman ilimi zaka ka nemi malaman nan masana Qur'ani ko ka nemi alaraman an tashi ya ga maka ya ake haddace Qur'ani a iya wannan shekarun mana akwai fridge a office dina ko zan iya sa neman fa wata don in kawo gida na mu sharuwa da shi wato shi fridge din na office ne ko fanaka ne na office ne tunda na office ne a ofishin ka aka saka don kai kai amfani da shi ko domin dan ka sa kuma ruwa a ciki dama kai aka sawa da motar da gwamnati ta baka da ofishin da ta baka mutukan ba fridge din zaka dauka ka kai gidanka ba dan ka sa ruwa ka sa lemo yayi sanyi ka tafi da shi gida ba wani abu bane wannan yana cikin aikin ka sabanin a ce fridge din zaka dauke gaba daya ka mai da shi gidanka amma amfani da shi dama dan kai kai amfani da shi aka saka maka duka ina aka sa maka ofis da AC ka da firjin ka da motar ka da kayan aikin ka duka an sa ne kai don ka ji dadi kai wa gwamnati aiki ba dan ka dauke ka kai shi gida ba zaka amfani da sanyin ba laifi bane kuma wannan ya nuna mutane suna jin wa'azi tunda har gon sanyi ma yana tsoron kada ya sha wanda ba bai halatta ba ga 50,000 daga Hajiya Samira Sadiq Allah ya ji kan iyayenta Hajiya Samira Allah ya ji kan iyayenki Allah kuma ya karba miki wannan sadaka ta 50,000 da kika wa marayu 1,000 daga wani bawan Allah yace shi ma a saka a asusun marayu 1,245 yace a sa shi a cikin addu'a yadi 5 turmin zani 1 daga wani bawan Allah ko ta baiwa Allah Allah biya miki bukatun su butoci 10 turmin zani da 200 Allah ya mai min gidaje na sakamakon radin gidaje na to wace za ta shiga addinin musulunci daga ina kike
daga andan
daga ina
andan
ina kenan nan ku tani
eh
wace taraba kin zo zaki musulunta
eh
da yardaki
eh
da amincewarki
eh
ba wani ya miki dole ba
eh
to ga ya miki kalmar shahada sai ki faɗa ashhadu
ashhadu
alla ilaha
Allah ilaha
illallah
wa ashhadu
anna
Muhammadan
Rasulullah
wa anna Isa
Abdullahi
wa rasuluhu.
Kin ce daga yau na shaida ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah. Kin yarda? Kin ce kin shaida annabi Muhammadu banzan Allah ne da Allah ya aiko shi da musulunci. Kin yarda? Kika ce daga yau kin shaida annabi Isa bawan Allah ne, manzan Allah ne, ba dan Allah ba ne. Kin yarda? To wannan ne ya mai da ke musulma. Ya sunanki yake?
Sunan Barsheba.
Sunanki?
Barsheba.
To abin miki Barsheba din? A ci gaba da kiranki Barsheba musulma?
A'a.
Kina son a musanya miki suna?
Eh.
Wane suna kike so a musanya miki?
Nana.
Wanne?
Nana Khadija.
Nana. Take daji tana son a sa mata Nana Khadija. Wato kin zabo sunan mata farko da ta fara shiga musulunci. Mutuniyar arziki, mutuniyar kirki, ya aljanna. Matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farko, Allah ya baki aiki da juriya irin nana na Khadija. Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci. Shekarun ki nawa?
19.
To ai magana ta kare. Saboda haka ga ƴan committee nan mu nan za ki je su miki bayanin musulunci, sannan za su koya miki addinin musulunci. In kina da matsaloli duk yi musu bayani. Ƴan uwa mata da ƴan uwanki malamai ne. Malamatul ula, malamatul saniya, malamatul rabi'a, khamisa, duka suna nan masu karatu za su koya miki addinin musulunci. Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci. Butoci guda 10, turmin zani 200, ita Allah ya mayar min gidaje na sakamakon rayuwa. To ban gane ba. Wacce yana da gidaje na biya sai da su sakamakon rayuwa, shi ne ke so Allah ya dawo da wannan gidaje. Allah ya dawo da su. Kari biyu mahaifiya na a cikin wani hali, Allah ya warware mata. To Allah ya warware mata. Akwai masu bukatu daban-daban, marasa lafiya, masu neman jari, masu neman ilimi, masu neman aiki, masu neman lafiya. Allahumma inna nas'aluka min alkhair kullihi ajilihi wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amalin, wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amalin, wa nas'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa عبادك الصالحون, ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون, وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.